أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيكين يقول أبو دياس تبتا قال الله mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi 27 ga watan Jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 30 ga watan 1 miladiya shekara 2022. Amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi, a wannan gari na Wara, domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki ya masa rahma. Kamar yadda aka sani, muna cikin fasali na 14, fasalin da ke bayani akan binne mamaci da abin da zai biyo bayan binne mamaci. A jiya muna cikin matsala ta 108, lokaci yayi muka dakata. Yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan matsala ta 108 a cikin wannan dogon hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan hankali yake yin wa'azi ga sahabbansa. Hadith al-Barra ibn Azib. Mun ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara siffanta mana yanayi da kuma halin da mumini zai shiga cikin lokacin da za a karbi rayuwarsa, a lokacin da yake baiwa duniya baya kuma yake fuskantar lahira. Mun ji yadda abin zai faru, mala'iku za su zo da likafani daga aljanna da kuma turare daga aljanna, kamin daga baya mala'ikan mutuwa shi ma ya zo. Mun ji yadda za a karbi rayuwar, da yadda kuma za a yi sama da rayuwar, da yadda abin da zai faru a tsakiyar hanya, da dai sauran abubuwa da muka faɗa a jiya wanda ba sai mun sake maimaita shi ba. To a yau za mu tashi daidai gaba inda bayan an shaida rayuwarsa sama, an dawo da rayuwar, an maida rayuwarsa a cikin jikinsa, a daidai lokacin yana cikin kabari kenan. To a daidai lokacin mala'iku guda biyu za su zo masa. To a daidai wannan gaba ne za mu tashi, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayatihim malakani shadidul intihar, atamu malaiku guda biyu za su zo masa, ma'ana za su zo ma wannan mamaci, wanda wannan malaikun masu tsananin tsawatarwa ne. Ina ba ta an ga wannan wurin a wannan shafi na 157 a tsakiyarsa, da mu kun gani can an ga wurin eh a waje kamun mu ci gaba da karatu, tabbatar da cewa ga wurin tunda mu ga naka kai da yake irin nawo ne yahi dokin ganowa gashi nan ya ci don me irin shi yahin nawo irin litafin nawo zai fi saukin ganowa gare ni ne. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo da rayuwarsa a cikin jikinsa yana cikin kabari, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fayatihi malakani, sai wa'ansu mala'iku guda biyu su zo masa, shadidan tihar, wa'anda suke da tsananin tsawa, yantahiranihi, wanda za su tsawatar da shi, za su tsawace shi, wa yajlisanihi, kuma su zaunar da shi, wa yaqulani lahu, sai su ce mata man rabbuka, waye ubangijinka. A cikin tsawa za su umarce shi ya tashi ya zauna, yana zama abinda za su ce masa man rabbuka, waye ubangijinka. Fa yaqulu rabbi Allah, da yake mu'mini ne sai ce ubangiji na Allah. Fa yaqulani lahu, sai su sake ce masa ma dinuka, me addininka. Fa yaqulu dini al-islam, sai ce addini na musulunci. Fa yaqulani lahu, sai su sake ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko a cikinku. Fa yaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan mumini sai ce ai manzon Allah ne. Fa yaqulani lahu, sai su ce masa wama amaluka, me yayi aikin ka a duniya. Fa yaqulu, sai yake cewa qara'tu kitaballah, na karanci littafin Allah. Fa amantu bihi, kuma na imani da shi. Wa tasaddaqtu, kuma na gaskanta shi. Fayantahirahu fayaqul, sai tsake masa tsawa, sai ce man rabbuka, waye ubangijinka. Wa ma dinuka, menene addininka. Man nabiyyuka, waye annabinka. Wa hiya akhirul fitnatu tu'radu 'alal mu'min, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine karshen fitinar da za a jarabci mu'mini da ita, ita ce karshen fitinar da za a bijiro mu'mini da ita a rayuwarsa. malin yake cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa zalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya, Allah madaukakin sarki zai tabbatar wa waɗannan da suka yi imani da tabbataccen zace a rayuwarsu da duniya, wanda lokacin da za su bar duniya kenan ko kuma a cikin kabari. Fa yaqulu rabbi Allah, mu'mini sai ce ubangiji na shine Allah, wa dini al-islam, addini na kuma shine musulunci, wa nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi na kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana fadan haka shi mu'mini, yana kammala bada wannan ansa. Fa yunadi munadi fis sama, sai ji wani mai kira ko wani mai shela, yana shela a sama, an saddaka abdi, cewa bawa na yayi gaskiya, mada amsan da ya bada yayi daidai da abin da ake bukata. Fa furishu min aljanna, furishu min aljanna, ku yi masa shimfiɗa daga cikin shimfiɗan aljanna, wa albisuhu min aljanna, ku sanya masa tufafi daga tufafin aljanna, waftahu lahu baban ila aljanna, ku buɗa masa kofa daga wannan daga inda yake cikin kabarinsa zuwa aljanna, ku buɗa masa kofa da zai ta ganin aljanna, ni'mar aljanna za su yi ta shigo masa. Qala fa ya'tihi min ruhiha, iskar aljanna ya bugo shi, wa tsaibiha da kamshin aljanna, wa yuftahu lahu fi qabrihi maddal basar, za a yalwata kabarinsa, za a buɗe kabarinsa iya ganinsa, sai ga kabarin ya yalwatu iya abinda zai iya gani iya ganinsa. Qala sike cewa wa ya'ti, sai zo masa. Wa fi ruwaya, a wata ruwaya sai aka ce yumasilu lahu, sai a misalta masa, mana kwatanta masa, rajulun, a zo masa da wani mutum, hasanu wadi, mai kyakkyawan huska, hasanu siyab, mai kyakkyawan tufa, tayyibur ri, mai kyakkyawan kamshi. Mutumin nan na zuwa sai ce, fa yaquli, sai ce ma wannan mu'minin, abshir billazi yasuruk, ina muka bushara da dukkan abin da ka sani cewa yana faranta maka rai, dukkan abin da zai faranta maka rai ina muka bushara da shi. Wannan mutumin haka zai ce mata, abshir bi ridwanin min Allah, ina maka bushara da yadda daga wurin Allah, wa jannat, da kuma aljanna, fiha na'imun muqim, a cikin aljanna akwai ni'ima wacce take ainihin mai tabbatacciya a ciki. Hadha yawmuka alladhi kuntum tu'adu, wannan shine yininka da aka yi maka alkawali tun a can duniya cewa in ka bi Allah, in ka tabbatar da tauhidi, ka rayuwa akan sunna, za ka samu wannan ni'ima. To ga wannan yinin ya zo, kuma an tabbatar maka da abin da aka yi maka alkawali. Wa yaqulu lahu, sai shi mu'minin sai ce ma wannan da ke masa bushara, wa anta fa basharuka Allah, kai ma Allah madaukakin sarki yayi maka ainihin bushara, bi khairin da alheri. Shi mu'minin kenan zai gaya ma wannan mutumin, kai ma Allah madaukakin sarki yayi maka bushara da alheri, kamar yadda kai mini bushara da alheri. Mana anta, sai ce waye kai, sai ya masa wannan addu'an cewa kai ma Allah ya maka bushara da alheri. Sannan zada shi ma zai tambaye shi cewa man anta, waye kai. Shi mu'minin zai tambaye wannan mutumin, wa wajhuka wajhu yaji'u bil khair, ga huskaka da alamar huska ne wanda ke zuwa da alheri. Wa yaqulu, sai wannan mutumin sai ce ma mu'minin, ana amaluka salih, ni ne kyakkyawan aikinka da kai a duniya, tauhidinka, sunnar da ka bi, sallar da kai akan sunna, sadakar da kai akan sunna, ilimin da kai akan sunna, dukkan aikin da kai na kwarai kai shi akan sunna, to ni ne wannan aikin, ni ne aka maida wannan wannan aikin, aka maida shi a matsayina yanzu, ni ne wannan aikin. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta ban sanka ba, abinda na sanka da shi shine ainihin sari'an fi ita'ati Allah, na sanka cewa kai mai gaggawa ne zuwa ga yi wa Allah da'a, bati'an fi ma'siyati Allah, mai jinkiri ne, mai ja baya ne wurin saba wa Allah madaukakin sarki. Fa jazakallahu khairan, saboda haka Allah madaukakin sarki ya saka ya maka da alheri. Thumma yuftahu lahu baban min aljanna, sai a buɗe masa ainihin kofa daga cikin aljanna. Yuftahu lahu babu min aljanna, a buɗe masa kofa daga cikin aljanna. Wa babu minan nar, da kuma wata kofa da za ta cinkayar da shi wuta, a buɗa masa kofofin nan guda biyu, daya zai ta cinkayar aljanna ya ga abin da ke cikin aljanna dayan kuma zai ta cinkayan abin da ke cikin wuta duk za a bude masa waɗannan kofofin guda biyu fa yuqalu sai a ce masa bayan an bude masa kofofin hadha manziluka law ataita Allah sai a nuna masa wannan na wutan cewa da waccan wutar ita ce masaukinka ita ce mazauninka da ka saba wa Allah saboda haka da shi ne ainihin zai zama ainihin matsayinka abdallahu bihi hadha amma saboda ka bi Allah ka aiwa Allah da'a sai Allah ya musanya maka da wannan gidan da kake ciki wannan aljannan da kake gani saboda haka fa izara ma fil janna wannan mu'minin da zaran ya hango abin da ke cikin aljanna qala nan da nan sai ke cewa rabbi ajjil qiyamis sa'a ya Allah gaggauta ta da kiyama abin da zai saboda abin da ya hanga a cikin aljanna sai ce ya ubangiji a gaggautar da ainihin tashin kiyama kai ma arji'u ila ahli saboda in koma cikin ainihin iyalina wa mali da ainihin dukiyana wa yuqalu lahu sai a ce masa uskun kwantar da hankalinka ba ya zuba tukun lokaci na zuwa da za ka koma da za ka je ka shiga aljanna na kake gani amma yanzu ka kwantar da hankalinka ba yanzu ba tukun to kaga wannan shine yanayin bawa mu'mini a lokacin da Allah ya taimake shi zai mutu da imani yanayin sa da zai kasance kenan Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka tausasa mana ka sa muna cikin mu'minai da za su mutu da imani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani dangane da wanda yake mu'mini Allah ka sa mu a cikin su qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dawo bangare guda Allah ya kare mu daga wannan bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal abda kafira lalle bawa wanda yake kafiri wa fi ruwaya alfajira a wata ruwaya yazo cewa innal abda fajira bawa wanda yake fajiri idza kana fi qita'i min ad-dunya aranan da zai bar duniya wa iqbali min al-akhirah aranan da zai fuskanci lahira nazala ilaihim min as-sama' mala'ika shima mala'iku za su sauko daga sama kamar yadda wancan mu'mini mala'iku suka sauko daga sama kamin mala'ikan mutuwa shima haka waɗannan mala'ikun za su zo masa daga aljanna daga afwan daga ainihin sama gilazun shidad masu tsananin hushi ne masu tsananin karfi ne babu taushi a cikin su suna da tsananin karfi sudul wujuh suna da ainihin bakakin huskoki ma'ahul musuh suna da wani ainihin kyalle wanda aka saka shi da gashi almusuh shine wani kyalle da aka saka da ainihin gashi haka minan nar wanda aka dauko shi kuma daga wuta wancan kafani ne wanda aka dauko daga aljanna wannan kuma wani kyalle ne da aka dauko daga wuta fayajlisuna ma aminhum sai su zo su zauna inda yake madal basar haka zai ta ganin su iya ganin sa thumma yaji'u malakul maut daga baya sai mala'ikan mutuwa sai zo hatta yajlisu inda rasi shi ma sai zauna nan kusa da kansa fa yaqulu sai mala'ikan mutuwa ya ce masa ayyatuhan nafsul khabisa ya ke wannan mummunar rayuwa ikhriji ila saqti min Allah wa ghadabi ki hudu ke a ainihin fito zuwa ga ainihin hushin Allah da hushin Allah ne qala sai ke cewa fatafarraka fi jasadihi sai rayuwar ta kama yawo a cikin jikin bata son fita sai ta kama yawo a cikin jikin wannan mutumin fa yanzi'uha kama yanzi'ul sufud sai ainihin wannan mala'ikan ya zaro wannan rayuwar ya fisgo wannan rayuwar ainihin da karfi kamar yadda ka san idan aka sanya kugiya ko wani karfe mai ainihin mai tsini haka da sauransu a cikin auduga wanda yake jikiki aka ja shi ya kake tsammani kaga zai fisgo da ainihin mai wannan auduga din gaba daya to haka wannan mala'ikan zai jawo wannan rayuwar da waɗansu nama da aisin jijiyoyi duk sai ya tsunko su gaba daya haka zai fito da su a wannan ranar yace kasirul shab wannan ainihin sufud shine karfe haka wanda yake mai tsini haka ko kuma mai wanda yake kaman kugiya dai wanda yake da wani makalgami haka da an ja dole sai ya dibo wani abu yace minal suf mablu daga ainihin sufi wanda yake jikiki sufi gashi din na dabba wanda yake ainihin jikiki idan aka sa kugiya sai aka ja shi kake gari dole sai ya tashi da wani me da wani nama da menene da disturbance a lokacin da aka fisdo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fataqta'u ma'ahal iraq uruk wal asab a lokacin da mala'ikan mutuwan ya jawo wannan rayuwar ga wa'ansu jijiyoyi gaba ɗaya sai su tsuntsunke saboda jawo wannan rayuwar da aka yi saboda bala'i ana fito da wannan rayuwar gaba ɗaya fa yal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard dukkan wani mala'ika da ke tsakanin sama da kasa duk sai su la'anci wannan rayuwar wa kullu malakin fis sama' da dukkan wani mala'ika da ke sama duk sai su ainihin la'anci wannan rayuwar wa tughlaqu abwabus sama' nan da nan sai a kukkulle kofofin sama laysa min ahli babin kuma babu wa'ansu mala'iku da suke a wata kofa daga cikin kofofin sama illa wahum yad'una Allah fa ce su ma sai sun tabo kun Allah Allah to raju ruhuhu min kibalihi kada a bijiro kada a jitto da rayuwar wannan kafirin daga ta bangaren su kada a bijiro da rayuwar ta bangaren su kada a biyo da shi ta bangaren su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ya'khuzuha mala'ikan mutuwa sai dauki wannan rayuwar ta kafirin fa idza akhazaha idan ya karbi wannan rayuwar ya dauki wannan rayuwar lam yad'uha fi yadihi wa annam mala'ikun mala'ikun da suka fara fitowa daga sama kamin mala'ikan mutuwa ba za su bar rayuwar ga hannun wannan mala'ikan mutuwa sarfata ai daidai da kittawan ido ba hatta yaj'aluha fi tilkal mansu har sai sun sanya shi a wannan kyallen da suka zo da shi daga wuta saboda haka suna yana karbo wannan ainihin rayuwar su kuma ainihin ne suna karbo shi daga hannunsa suna sanya shi ainihin ne ga wannan ainihin kyallen wa yakruju minha ka antani rih jifatun wajata ala waji al-ard za su fita da wannan ainihin wannan rayuwar tana matukan tsoyi tana matukan wari tamkar duk wani warin mushe mafi wari da ka taba ji a duniya ka kwatanta shi da duk mushin da ka taba ji warin mushin da ka taba ji mafi wari a duniya to haka wannan rayuwar za ta yi ta wari lokacin da waɗannan mala'ikun za su wuce da shi fa yas'aduna biha sai su hau sama da wannan ainihin rayuwar wala yamuruna biha ala mala'in babu waɗansu mutane babu waɗansu taron mala'iku da za su wuce min al-mala'ika na daga mala'iku illa qalu fa ce sai sun ce ma hadha ruhul habib wajirin rayuwa mummunar rayuwa ce wannan waye mummunar rayuwa ce ainihin wannan wa yaquluna suma sai a ba su ansa fulan ibn fulan ai rayuwar wani dan wani ne Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma za a ambace shi bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya sai a ambace shi da mafi munin sunan da ake ambata su a duniya da ita za a ambace shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta yantahi bihi ila sama'i dunya har ka za a yi ta hawa da shi har akai ga sama ta farko shi sama duniya kenan fa yastaftah la sai a nemi a bude masa yace fala yuftahu lahu ba za a bude masa ainihin kofan ba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya cewa la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dubi wannan sai ya karanta wannan yana maganar cewa waɗanda suka kafirce ba za a bude musu kofofin sama ba sannan kuma ba za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat sai in wani katoton rakumi zai iya shiga ta kafar allura to a waɗannan kafiran suna iya shiga cikin aljanna ka san ko bai yiwuwa to saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya da yazo daidai wurin wa yaqulu Allahu azza wa jalla a wannan wurin sai Allah madaukakin sarki yake cewa uktubu kitabahu fi sijjil ku rubuta ainihin littafinsa a cikin ainihin mai a cikin sijjil a cikin kasan kasa fil ardi sufla a kasan kasa thumma yuqalu sai a ce a'idu abdi ila al-ard sai Allah ya zage cewa ku mai da wannan bawa na zuwa kasa fa inni wa'adtuhum, saboda na riga na musu alkawali, anni minha khalaqtuhum, cewa ainihin daga wannan kasar na halicce su, wa fiha u'iduhum, a wannan kasan kuma zan maida su, wa minha ukhrijuhum taratal ukhra, a wannan kasan kuma zan fitar da su a wata rana. Sai Allah ya ce ba da umarni cewa a dawo da wannan rayuwar kasa, wato turahu ruhahu, daga can sama shi za a jeho rayuwar shi, ba zuwa da ita za a yi kasa ba, jeho rayuwar za a yi daga can ainihin sama, daga inda lokacin da aka ba su umarni sai su jeho wannan rayuwar daga sama, yana sama daga sama tarhan jehowa, hatta taqa fi jasadihi, daga can za a jeho mata daidai da ainihin ta koma cikin jikin wannan mutumin kafiri, Allah madaukakin sarki ya kare ni. Kuma kara a sai manzon Allah ya karanta cewa wannan aya ce, wa man yushrik billah fa ka annama kharra min as-sama fa taqtabuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makani sahih, yake cewa duk wanda yayi wa Allah madaukakin sarki shirka, to fa ka annama kharra min as-sama, kaman ya kubuto ne daga sama, kama an jefo shi ne daga ainihin sama, a lokacin da aka jefo shi kuma, fa taqtabu at-tayr, tsuntsaye fi ta ainihin caccakarsa, aw tahwi bihi ar-rih fi makani sahih, ko kuma iska ta jefa shi a wuri wanda yake mai sukuki, a wuri wanda yake mai biyan fita, yake cewa haka wanda yake mushriki yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, shi ma sai a mayar da rayuwarsa a cikin jikinsa. Qali suke cewa fa innahu la yasma'u hafaqan ya'ali ashabihi, a lokacin da aka mayar da rayuwarsa a cikin jikinsa, a lokacin da ainihin mutanensa suke binne shi, bayan sun gama binne shi, lokacin da suka juya baya za su koma, yana jin karan takalmansu, idza wallau an, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a lokacin da suka juya baya daga barinsa, ina jin karan takalmansu, takawar da suke shi yana cikin kabari, amma kuma suna jin karan, yana jin karan takalmansu lokacin da suka juya za su ci. Wannan kafiri kenan, bayan an dawo da rayuwarsa, yanzu an binne shi, mutanensa sun koma, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa yatihi malakani, shi ma sai wa'ansu mala'iku bi su zo mata, amma dai yadda wacce mutumin mala'iku bi suka zo masa, shi ma haka mala'ikun za su zo masa, shi ma shadidan intihar, masu tsananin tsawatarwa, fa yantahiranihi, shi ma sai su tsawatar da shi, yi masa tsawa, wa yajlisanihi, su tayar da shi ya zauna, fa yaqulani lahu man rabbuka, su ma sai su ce masa waye ubangijinka, su tambaye shi kamar yadda suka tambaye wancan cewa waye ubangijinka, shi ma sai su ce masa haka nan, shi tunda kafiri ne ko munafiki, fa yaqulu, sai ce ha ha, malume suka ce wannan lafazin ha ha kamar wani sauti ne na idan mutum na dariya, wayan suka ce kuma a'a, sauti ne na nuna damuwa da bakin ciki, sai malam yake cewa to wannan shine mafi dacewa da wannan wannan wurin, sai ce ha ha la adri, ban sani ba, abin da zai ce musu kenan. Wa yaqulani lahu, su sake tambayan, su sake ce masa ma dinuka, menene addininka, fa yaqulu ha ha, ki sake maimaita wannan abin, la adri, ban sani ba. Wa yaqulani, sai su sake ce masa fa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mai zaka ce dangane da mutumin nan da aka aiko a cikin ku, shi ma a tambaye shi haka, wala yakhdadi lismihi, ba ma zai iya gane sunansa ba. A wani ruwaya, waccan mu'minin lokacin da aka ce masa mai zaka ce ma wannan mutumin da aka aiko cikin su cikin ku, kamin ya bada ansa sai ce Muhammad, sai ce eh na'am, sai bada ansa cewa manzon Allah ne. To shi wannan lokacin da aka tambaye shi cewa mai zaka faɗa dangane da wannan mutumin da aka aiko cikin su, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi daidai da sunan Muhammad din ma ba zai iya faɗa ba, ba zai iya ganewa ba, ba zai shiru zuwa ga sanin ma ainihin sunan ba. Wa yuqalu Muhammad, sai a ce masa Muhammad, mana mala'ikun sai su ce masa ainihin Muhammad. Wa yaqulu ha ha la adri, sai ce ha ha, ban sani ba. Sami'tu an-nasa yaquluna zaka, na ji mutane na kiran sunansa, suna cewa Muhammad, suna cewa Muhammad, amma ban san menene, wane ne shi ba, me matsayinsa ba, da sauransu. Qali, sai ke ce fa yuqalu la daraita wa la talauta, baka sani ba, baka yi tambaya ba. baka sani ba baka nimi sani ba kawai haka ka zauna ainihin akan haka ne fa yunadi ana kawowa shi ma daidai wannan gaban fa yunadi munadi min as-sama nan ma sai aji wani mai shela ko wani mai kira daga sama yayi kira an kazaba cewa yayi ƙarya ma'ana wani ƙaryaci ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai a ce masa fafrishu lahu minan na ku yi masa kimfada na wuta ku jawo masa kimfada daga wuta a yi masa kimfada na wuta waftahu lahu baban ilan nar ku buɗa kofa daga wannan kabarin nasa da zai ta tinkayo wuta da azaba da musibar wuta za ta shigowa cikin kabarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a wannan lokacin fa yatihi min harri amin harriha wa sumumiha a wannan lokacin zafin wutar jahannama sai sai ta shigowa cikin kabarinsa wasu mumi hada gobar da ke cikin ainihin wutar jahannama sai sai ta shigowa cikin kabarinsa Allah ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wayuziku alaihi qabruhu sai a kuntata masa ainihin kabarinsa hatta tahtalifa fihi adlauhu hatta ainihin hakarkarinsa sai sun saba wanda ke ta bangaren dama zai koma ta bangaren hagu wanda ke bangaren hagu zai koma ta bangaren dama ba don komai ba saboda matsa da kabari wannan kabarin zai mata saboda an matsi kabarin zai matse shi har a samu wannan matsala tare da shi a wannan lokacin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatihi sai ainihin wani mutum ya zo masa wa fi ruwaya a wata ruwaya suke cewa yumasilu lahu rajul sai a misalta masa wani mutum ga wannan ga mutum da ya zo abihil waji mai mummunan huska shi kuma kabihil siyab mai mummunan ainihin tufafi muntinur rih yana da ainihin mummunan wari tare da shi fa yaqulu sai wannan mutumin sai ce masa abshir billazi yasu'u kai bushara ina maka bushara daga dukkan abin da zai munana maka daga dukkan abin da baka so ina maka bushara da shi a yanzu haka wannan mutumin zai ce masa hadha yawmuka allazi kuntum tu'ad wannan shine yininka da aka yi maka alkawali a duniya da ake ce maka bar sabon Allah ka bar shirka ka bi Allah kaki aka yi maka alkawali cewa in baka bi Allah ba za wani yini zai zo wanda za a yi maka azaba kaki yadda to ga yinin ainihin ya zo wa yaqulu shi wannan mutumin wannan kafirin ko wannan munafikin sai ce wa anta fa bashiruka Allahu bishar kai ma Allah ya maka bushara da sharri shi ma sai maida masa ainihin haka ne kai ma Allah ya maka bushara da sharri man anta waye kai shi ma sai tambaye shi waye kai fa wajhuka wajhul ladhi yaji'u bishar ainihin fa wajhuka wajhul yaji'u bishar da ganin huskanka huska ne wanda ya zo da sharri wa yaqulu sai ce ana amaluka al-khabith shi ma wannan mutumin sai ba shi ansa cewa ni ne mummunan rakin ka wannan shirkar da kai wannan zinar da kai wannan ƙaryar da kai wannan gibar da kai dukkan wani mummunar aikin da kai a duniya to ni ne wa'annan ayyukan aka tattara aka maida ni ainihin haka saboda haka amma duk abin da ka gane da shi kai ka jawo makan kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa wallah na rantsi da Allah madaukakin sarki ma alimtu illa kunta bati'an min ta'ati Allah sai ce ban san ka da komai ba sai face ainihin me ja baya da jinkiri wurin yi wa Allah madaukakin sarki da'a haka kake a duniya sari'an ila ma'siyati Allah mai gaggawa zuwa sabon Allah haka sai wannan mutumin sai ga masa ainihin haka fa jazakallahu sharra Allah madaukakin sarki yayi maka sakamako da sharri haka ainihin zai ji haka zai fada masa haka abinda zai masa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kuma yuqayyidu lahu a'ma asam bayan wannan kuma bayan wannan mutumin da yazo yace masa shi aikin sa ne bayan an gama wannan gaba ɗaya shi wannan kafirin sai Allah madaukakin sarki yazo masa a kayyade masa a halitta masa wani mutum wanda yake makaho ne shi asam ainihin kurma ne shi abukam kuma bebe ne shi kuma fi yadihi a cikin a hannunsa mirbaza akwai wani ainihin gwami akwai wani sanda da yake riki da shi wannan saddan siffa wannan saddan lauduri ba biha jabal da za a samu wani tsauni ko wani katotun dutse a duke shi da wannan sandan kana turaban sai wannan dutsen ko sai wannan tsaunin ya zamo rairayi gaba daya saboda girman sa, saboda bala'in sa, da ya kasance haka. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da an zo fa yadribuhu bi, sai ainihin ya bige shi da wannan saddan, fa yadribuhu darbatan, yayi mishi wani irin bugu, hatta yasira biha turaban, hatta wannan mutumin ya koma kasa, bugu guda za a yi masa, sai ya dudduge gaba daya ya koma kasa shi wannan kafirin, Allah ya kare mu. Bayan ya koma kasa kuma bai kare nan ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa yu'iduhu Allah, sai Allah madaukakin sarki ya dawo da shi da halittarsa, ya mayar da shi kama kana kamar yadda yake da, fa yudrabu darbatan ukhra, sai a sake masa wani bugu, fa yasihu sayhatan, sai wani irin kara, lokacin da aka yi masa bugu na biyu sai wani irin kara, yasma'uhu kullu shay'in, dukkan wani halitta da kasani sai ya ji wannan karar, manzon Allah yake cewa illa sakalai, sai abu sai nawai guda biyu su ne, me abubuwa masu nawai guda biyu su ne, mutane da kuma aljanni su ne ba za su ji wannan ainihin karar ba. Bayan an gama haka, summa yuftahu lahu babun minan nar, sai a buɗa masa wata koha daga wuta, dukkan azabar wuta da ta shigowa daga zuwa cikin kabarin, wa yamhidu min firashin nar, sai a shimfiɗa masa daga cikin shimfiɗan wuta, fa yaqul, sai shi wannan kafirin ko shi wannan munafikin sai ce rabbi la taqumis sa'a, ya Allah kada a yi tashin kiyama. Shi kuma kaga abin da zai cikin bai hikimar wancan ya ce rabbi aqimis sa'a, ya Ubangiji a tsaida kiyama, da kuma wannan yake cewa kada a tsaida kiyama, saboda me? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kabari shine mataki na harko daga cikin matakan lahira, duk abin da ka samu a cikin kabari to abin da zai biyo bayan sa ya fi shi. Idan azaba ka gani a cikin kabari, to azabar da zai biyo baya, azabar da zaka tarar a ranar kiyama, wagga da ka tarar da ita a cikin kabari mai sauki ne, wacce ta fi muni. Haka in alheri ka tarar a cikin kabari, ni'ima ka tarar a cikin kabari, to ni'imar da zaka samu bayan an tashi kiyama sai ya fi wannan. Shi yasa waccan da aka zo zancen mumini yana ganin abin da ke cikin aljanna, yace ya Allah ai tashin kiyama. Shi kuma wanga yana ganin bala'in da yake cikin wutar da zai shiga, yace ya Ubangiji kada ai tashin kiyama. Shi ya gwammace duk bala'in da yake ji yanzu, in ma zai takaita a haka, shi yana gani alhamdulillah babu matsala. Amma babban matsala a ce ya tabbatar da cewa waccan bala'in da yake gani a ce bayan ya bar nan can zai je fada, to nan ne ainihin babban matsala, nan ne matsala babba kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya kare mu. To kaga wannan dogon hadisi kenan na Barra bin Azib, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo makabarta ne ba a gama ginan kabari ba, ya zauna sahabbansa suka kewaye shi, sai yake jan hankalinsu, yake musu nasiha, yake musu bayani akan yadda rayuwar mumini zai karasa a lokacin da zai bar duniya da lokacin da zai je lahira, da kuma yadda ainihin kafiri zai kasance. Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayanka muminai. Bayan yace akrajahu Abu Dauda, Abu Dauda ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na biyu shahi na 281, Imam Hakim ya fito da wannan hadisi juz'i na 1 shahi na 37 zuwa shahi na 40. Haka Imam Tayalisi shi ma ya fito da hadisin namba na 753, Imam Ahmad shi ma ya fito da hadisin littafin sa juz'i na 4 shahi na 287 da kuma shahi na 288 da shahi na 295 da kuma shahi na 296. Duk Imam Ahmad ya fito da wannan hadisin a cikin nambobin wannan hadisin. Wasiyaku lahu, wannan siyakin da aka karanta na shi Imam Ahmad ne, wal ukhra fi shari'a, wanda wata wani lafazin ya zo a cikin littafin sa Ash-Shari'a a shahi na 367 zuwa shahi na 370 daidai. Eh, ya samu ku ne? Okay, na karanta na kuskure karantawa na cewa ukhra ku wal ajuri, Imam Ajuri ya fito da shi a cikin littafin sa Ash-Shari'a, yake cewa a littafin sa na shafi na 367 zuwa shafi na 370. Wa rawan Nisa'i, Imam Nisa'i ya ruwaito hadisin a littafin sa juz'i na 1 shafi na 282, wa ibn majah haka ibn majah shi ma ya fito da hadisin juz'i na dan shahi na 469 zuwa shahi na 470 yace al-qism al-awwal ya ruwaito bangare na farko minhu daga cikin sa ila qawli ha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna ala ru'usina al-tayf inda sahabbai suke magana cewa sun zauna sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ka azuko a kawo nan mu akwai tsuntsaye ne waɗanda muke tsoron kada mu motsa su tashi saboda kama jikin su da suka yi da kuma ainihin ladabi da kaskantar da kai da suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama mafi yawan hali yadda suke kenan idan suke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallan yake cewa wa huwa riwayatul li abi dauda riwaya ne na abi dauda wanda ya zo da shi a juz'i na bi shahi na 70 bi aksar min wanda ke ya takaita shi sosai fiye da haka yace wa kaza ahmad haka imamu ahmad ma ya fito da shi juz'i na 4 shahi na 297 wa qala al hakim imamu hakim ya fada cewa hadisin sahihi ne ala sharti shaykhain a sharadin buhari da muslim wa qarrahu az-zahabi imamu az-zahabi ya tabbatar da wannan magana ne imamu hakim mallan yake cewa wa huwa kama qala haka maganar take kamar yadda suka fada ma'ana kamar yadda imamu hakim da imamu az-zahabi suka fada cewa hadisi sahihi ne a shalatar buhari da muslim wa sahahu ibn qayyim haka ibn qayyim ya inganta hadisin a cikin littafin su da ake cewa i'lamul muwaqqi'i ya zo da shi ya inganta shi a cikin littafin juz'i na 1 shafi na 214 da kuma littafin sa tahzib as-sunan a juz'i na 4 shahi na 337 haka kuma wa nuqila fihi tasihi an nakaltu daga shi ibn qayyim cewa ya inganta shi an abi nu'aym daga ta hanya abi nu'aym wa ghairihi da makamancin sa ina gani lokaci yayi ko lokaci bai ba ko da yake bayanin da malam yayi nan dogo ba wani bayani bane illa fitar da ƙare-ƙaren da aka yi a cikin hadisi waɗanda suka fito da shi saboda haka ba ma bukatun ta cewa sai mun karanta shi insha Allah sai mu dakata a nan nuna mun lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya Allah muna roƙonka ka tausasa mana ka samu cikin bayinka mu'minai wa rayu mu'minai kuma mu mutu muna mu'minai Allah ya kare mu daga mutuwa a matsayin kafirai ko kuma munafikai ya Allah muna roƙonka matattu mu Allah jikan su Allah rahimshe su Allah ya sa aljanna ce makomarsu mu ma ka sa mu cika da imani marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya shugabannin mu Allah shiryar da su Allah daura su hanya madaidaiciya Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai ka ba su mashawarta na ƙwarai ka ba su ikon mana adalci mu ma ka ba mu ikon musu da'a kamar yadda shari'a ta tanada ya Allah ka kare mu daga dukkan sharri ka zaunar da wannan kasa ta mu lafiya ka kare mu daga dukkan sharrin masharanta kai mana muwafaka da abin da yake daidai da abin da kake so kuma ka yadda da shi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh